Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 9 ga watan Yuni shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa farashin kayan masarufi da na sufuri yayi tashin goron zabi a Najeriya sanadiyar janye tallafin man fetur da gwamnati ta yi.
Duk wani tsari na ko tattalin arziki ko janye tallafi ko ma menene to ya fara da tabbatar da cewa an kare mutanen da suke masu karamin karfi daga shiga cikin wani hali na galabaita.
Sannan za ku ji cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya a makon gobe inda za a tuhume shi da laifin rike wasu muhimman takardu na sirrin ƙasa. Muna kuma tafa da maimaicin shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Mu'azu za ta gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce rahotannin da ke cewa China da Cuba sun cimma yarjejeniyar sirri da ta baiwa Beijing damar gina wata tashar satar bayanan sirri a tsibirin da ke da tazarar kilomita 160 daga Amurka ba daidai ba ne. Zan iya gaya muku bisa bayanan da muke da su wannan ba gaskiya ba ne. Ba mu da masaniya kan yadda China da Cuba ke bunƙasa kowace irin tashar leƙen asiri. Sakataren yaɗa labaran Pentagon Brigadier General Pat Reeder ya shaidawa manema labarai a ma'aikatar a jiya Alhamis. A cewar rahotannin waɗanda suka fara bayyana a jaridar The Wall Street Journal inda aka ambato su jami'an leƙen asirin da ba a bayyana sunayensu ba, China ta amince da biyan kuɗi biliyoyin daloli ga ƙasar Cuba da ke fama da matsalar kuɗi domin kafa tashar ta leƙen asiri wadda za ta baiwa ƙasar ta China damar sadarwa. Wato sadarwar na'urori daga ko'ina a kudu maso gabashin Amurka inda sansanonin sojoji da yawa suke. Reeder ya kara da cewa ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba ta da masaniya kan yadda kasar China ke kafa wani sansanin soja a kasar Cuba ko kuma a wasu wurare a yankin. Duk da haka ya yi gargadin cewa dangantakar da ke tsakanin Cuba da China abu ne da ma'aikatar tsaron ta Pentagon ke sa ido a kai tare da duk wani nau'i na ayyukan tilastawa ko yaƙi da kasar ta China take yi a yankin yammacin duniya. A jiya Alhamis, Ukraine ta so makaddamar da hare-haren mai da martani da aka dade ana sa ran za ta yi domin kokarin sake kwato yankunan da ke sassan gabashi da kudancin kasar da Rasha ta kwace a makonnin farko na yakin sama da shekara ɗaya da ta gabata. Gwamnatin Kyiv bata bayar da sanarwar yunkurin da take yi a fagen daga ba, amma dakarunta sun kai wani gagarumin hari da tankokin yaki da motocin sulke a yankin Zaporizhia da ke kudancin kasar. Rasha ta ce ta dakile matakin farko na yunkurin Ukraine tare da ci gaba da ikon yankin. Jami'an Ukraine sun kwashe tsohon watanni suna magana. Suke haɗa rundunoni da ƙasashen yamma suka horar tare da tattara sababbin makamai daga abokan ƙawance na Amurka da Turai. Rasha ta ba da rahoton cewa a cikin 'yan kwanakin nan Ukraine ta kai hari a fagen daga da sojojin Moscow ke rike da su a gabashi da kuma kudancin kasar a wani kazamin fada. Ukraine na iya kwashe tsawon watanni na fafutuka domin sake kwato kashi 20 na kasar ta da ke karkashin ikon Russia. An tuhumi tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar White House, kamar yadda kafofin watsa labarai da dama na Amurka suka ruwaito a yammacin jiya Alhamis. Trump ya tabbatar da haka a dandalinsa na sada zumunta cewa ma'aikatar shari'a ta faɗa wa lauyoyinsa cewar ana tuhumarsa. Haka kuma an buƙaci da ya gurfana a gaban kotun tarayya ta Miami a ranar Talata. Har yanzu dai ba a kammala kai ƙarshen ɗaukacin tuhumar ba, amma gidan talabijin na CNN ya haikaito wata majiya da ke da alaƙa da lamarin tana cewa ta ƙumshi tuhume-tuhumen aikata laifuka da dama. Tuhumar ta sa Trump ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko da aka gurfanar a gaban kotun tarayya. Yana fuskantar tuhume-tuhume daban-daban a jihar New York na laifin ba da bayanan kasuwanci na ƙarya domin ɓoye wata almundahanar biyan kuɗi da aka yi wani babban jarumin fina-finai a shekara ta 2016. Trump ya musanta aikata wannan laifin.
Nan gaba kaɗan Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To a Najeriya kayan masarufi da kudin sufuri sun yi tashin goron zabi sanadiyar janye tallafin man fetur da ya cilla litar man ta kai kusan zuwa kashi 200. Dama a duk lokacin da aka samu karin farashin litar man fetur, kayan masarufi na ƙara tsada kuma ko da an samu sauki ba sa saukowa. Daga Abuja ga Nasir Adamilikaya da zuwa mana wannan batu.
A lokacin da tsohon shugaba Buhari ke tsara janye tallafin fetur a yan watannin ƙarshe na gwamnatinsa, yan kasuwa sun yi hasashen yin an kawar da tallafin, litar za ta koma daga tsakanin naira 350 ne zuwa 400. Amma ayyana mafi tsada naira 557 ya ba wa mutane mamaki. Da tunanin an matsa lamba, gwamnati za ta rage mafi tsadar da aka taɓa samu a tarihin Najeriya. Isa Sunusi na kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty ya buƙaci gwamnati ta sake tunani don yadda ƙarin zai jefa talakawa a mafi ƙuncin yanayi.
Duk wani tsari na ko tattalin arziki ko janye tallafi ko ma menene, to ya fara da tabbatar da cewar an kare mutanen da suke masu ƙaramin ƙarfi daga shiga cikin wani hali na galabaita ta fuskar tattalin arziki, domin janye tallafin mai zai shafi batun ilimi, kiwon lafiya, zai zo ya shafi rayuwar yau da kullum, saboda rayuwar mu a Najeriya ta dogara ne akan wannan, da shi asibitoci suke aiki, da shi masu aski suke aiki, da shi tailoli suke aiki, don haka dole ne a tabbatar da cewa an yi wani abu da za a tallafa rayuwarsu ta yadda ba za su zo sana'ar mata gagara ba.
Ko a lokacin da shugaba Tinubu ya ayyana janye tallafin, bai fi lokacin da janyewar za ta fara aiki ba, amma bayanai sun nuna majalisa ta sanya kasafi mai tallafi zai ƙare ne zuwa ƙarshen watan nan na Yuni. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalum ya yi tambaya kan rashin jiran sai watan ya kare kafin fara aikin sabon farashin.
Saboda haka shugaban kasa wannan maganan da ya faɗa, akwai tallafi wanda shi an ce zai kare a wannan wata. Kudin da aka ware an biya masu tallafi, ga shi yanzu mai, kudin mai ya tashi goron zabi. Wannan kudin da aka biya su shin za a karɓa? Duk da yake babu tallafi kuma, kawai kai sai ya ce wai an janye tallafi. Kudin mai kuma ya tashi, kuma akwai kudin gwamnati da aka ware aka biya wannan mutane su kawo mai, za a karɓa kudin yaushe? Za su mayar ma gwamnati kudin yaushe? Ko kuwa kenan sun rike kudin
wato
na watan shida?
Wato barista da shi shugaban ya yi gaggawar yin wannan sanarwar,
ya riga mallam da sauƙaci, to wa zai tada kabara?
Tsohon ma'aikaci a kamfanin NNPC injiniya Sa'ad Abubakar Abdullahi ya kawo maslahar daidaita farashin.
Kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi, wanda daman har da kamfani don shi inda ake aikata biyan kuɗin transportation wa kowane transporter da ya kawo, shi yasa farashin ya zama ɗaya a ko'ina. To da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi, da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana refinery. In an riga an gyara mana, to wannan za a yi abrogating nashi.
Kungiyar kwadago da ta janye tafiya yaji za ta dawo tattaunawa da gwamnati ranar 19 ga watan nan, da a nan ne ma za a iya sanin irin sauki ko rashin sa da za a iya samu. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Britania Rishi Sunak a jiya Alhamis sun ba da sanarwar wata yarjejeniyar Atlantic, wani ɗan ƙaramin haɗin gwiwar tattalin arziki da ya shafi sauyin makamashi da fasahohin da ake ganin suna da muhimmanci ga tsaron ƙasa. Biden ya ce yarjejeniyar za ta taimaka wa Amurka da Burtaniya su ci gaba da kasancewa a kan tafarkin sauyin duniya. Duk da haka ɓangarorin biyu sun yi watsi da tambayoyi game da ci gaban da aka samu kan yarjejeniyar cinikayya da Amurka, wato ta Amurka da Burtaniya, wacce jam'iyyar Conservative ta Burtaniya a shekara ta 1919 ta yi alkawarin cimma daidaito a cikin shekaru uku na mulki. Sanarwar ta ranar Alhamis da ta kunshi fasahohi kamar albarkatun sinadarai da bayanan sirri ta biyo ne bayan tattaunawar da aka yi a fadar White House game da dangantakar tattalin arziki da ba da goyon baya ga Ukraine domin kare kai daga mamayar Russia. Kimshin kayan yarjejeniyar ta Atlantic sun hada da tabbatar da jagorancin Amurka da Burtaniya a fagen fasahohin zamani da masu zuwa nan gaba da wadatar tattalin arziki da kuma tsaftataccen makamashi. Kusan shekaru biyu bayan da Amurka ta kwashe kimanin mutane 124,000 daga Afghanistan, domin dubatar 'yan kasar ta Afghanistan da suka yi wa gwamnatin Amurka aiki na ci gaba da zama a cikin kasar suna fuskantar fargabar musgunawar Taliban. Fiye da 'yan Afghanistan 152,000 da suka ce sun yi aiki da sojojin Amurka a Afghanistan kafin komawar Taliban kan karagar mulki a watan Agustan shekara ta 2021. Sun nemi takardun visa na musamman ya zuwa watan Mayu. Akwai bukatun bizar ta musamman har 17,000 da ke cikin tsarin da majalisa ta bada izini. Andrew Sullivan, daraktan ba da shawarwari a shirin kwace jama'a na No One Left Behind, wata kungiyar agaji da ke tallafawa 'yan Afghanistan da 'yan Iraqi da suka yi aiki da sojojin Amurka a cikin shekaru 20 da suka gabata, ya ce kowace rana da abokanmu suke a cikin Afghanistan rana ce da suke ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali. Sullivan ya ce kungiyarsa ta rubuta kuma nan ba da jimawa ba za ta fitar da wani rahoto game da al'amura masu ban tsoro na tsare-tsaren ramuwar gayya mai muni da Taliban ta yi kan masu neman biza ta musamman a Afghanistan. Domin magance kalubalen da izinin neman bizar ke fuskanta, 'yan majalisar dattawan Amurka Jenny Shaheen da Roger Wicker sun gabatar da wani kudirin doka da ake kira dokar kariya ta 2023. Dokar na da nufin ba da izini ga karin bukatun biza na musamman 20,000 ya zuwa shekara ta 2029 tare da wasu sauye-sauye na gudanarwa.
A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, al'ummomin yankin jihar Tawa a jamhuriyar Nijar na nuna damuwa kan yadda wasu matasan yankin da ke zuwa Libya cirani suke dawowa da larurar taɓin hankali sanadiyar ta'ammali da ababen da ke sa maye, wani abu da ke ƙara zama babban ƙalubale ga al'ummomin wannan yanki na Nijar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Maman Bako ya aiko mana.
Matasan jihar Tawa jamhuriyar Nijar sun yi fice wajen tafiye-tafiyen cirani a ƙasashen duniya musamman a ƙasar Libya. Sai dai a baya-bayan nan akasarin masu wannan tafiyar kan dawo da matsalar gushewar hankali, abinda ya sa ne tuntuɓi Muhammadu Mubasharu mai inkiyar babba ɗaya daga cikin waɗanda suka saba zuwa ƙasar ta Libya domin jin abinda ke jefa matasan a cikin wannan halin.
Akwai da dama waɗanda ke samun matsala irwar ga su ne waɗanda ke tahiya kiyon bisa bin shigire ya ta cikin sahara daga sisa ya bisa sai ya ji ana kiran suna na bisan da inda shi kaituwa ba, kuma al'amari na wanda an sha mun sha ganne ba ɗaya ba gwi ba da irin mutane waɗanda wanda za su tohuwa game da kayan su kasa a ba garanka kuma zai zan ka taho an tare ka a amshi kenan dole na kokol ka samu matsala. Kuma ni kai na akwai wanda a tare da ni al'amari sai da an kai ta gama da addu'a muna mun gida mun ka kire su mun ka ci su ta addu'a dai Allah zai sa ya dawo daidai. Kai inda a ce ana nuna mu uwayen diya yadda aka bi ɗauki kuɗi Libi wallahi baka da mai rashtur din nan Libi akwai masu shaye-shaye kaga nan wani ko ta ba bai sha yazo Libi ya gamu da lalako ko abuka ya shiga shaye-shaye kenan nan ma ana samun tuga hankali.
Ganin wannan matsalar na ci gaba da ƙara haɓaka shine sa matasan da suka dawo daga Libiyar 'yan jihar Tawa girka wata kungiya mai suna Dambida kamar yanda shugaban kungiyar mai suna Mallam Abdullahi Muhammadu ya yi mini ƙarin bayani game da dalilan da ke jefa matasan Dambida a cikin wannan halin na fitar hankali.
Na harko akwai canji yanayi. Canji yanayi shine misali matashi ya tashi daga ƙauyen su bai san ko ina ba, ya tashi ta farko ya zo ya shiga mota ya je tsakar sahara ya zo can kuma ya tardo wata rayuwa wanda bai sani ba, ana iya kashe mutum gaban shi ya ga abubuwa wanda bai sani ba, galibin shi wata nan kokwalwa ba ta doka haka nan. Sannan kuma akwai yanayi na aiki, sai ka zo ka horma wani aiki na wasu mayayen gine-gine ko na wasu mayayen ayyuka na kamfuna, sannan a babban abu shine shaye-shaye. Su kuma shaye-shaye ba su barin galibin matasa da hankali.
Wannan lamarin ya jefa uwayen matasan a cikin wani dogon tunanin yaki da tafiyar matasan cin rani domin samar musu ayyukan dogaro da kai ta hanyar girka wata kungiya mai suna ONG taimakon kai da kai. Mallam Ahmadu Uhu mai inkiyar Mallam Rufa'i shine shugaban wannan kungiyar kuma ya yi mini karin bayani game da damuwar su akan wannan matsalar.
Abin babbar damuwa na gare mu kwarai ma, saboda da mu daga Kwarara suna tahiya musamman kamar kasar Libya da yawa ana kawo su babu hankali wannan kware na muka samu su kuma matsalar da aka samu su shine na akan cewa an taho da wannan yara sai ka zo ka iske duk abin da aka rike da shi ne gida siyasar wanta wasu dabbobi na gidan gado na gonaki na gado sai an badda su neman gane a ga cewa mutum guda ya samu lahiya daga wurin neman gera an badda ijiya to wannan su ne dalilan da ya samu kawa a koya matasa ayyuka nan cikin gida ba sai sun heta ba
yanzu dai na rage ga hukumomin wannan kasar domin sanin hanyoyin bi don magance wannan matsalar Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga tawa jamhuriyar Niger
To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar a shafinsa na sada zumunta cewa lauyoyinsa sun fada mai cewa za a tuhume shi kan laifukan rike wasu muhimman takardu da ke dauke da bayanan sirrin kasar wanda ya kai gidansa bayan da ya fadi zabe a shekarar 2020 a ranar Talata Trump zai gurfana gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida Dangane da haka na tattauna da Dr. Nasir Damowa dan asalin Najeriya mazaunin Amurka wanda ya mun karin haske kan wannan al'amari.
Eh to daman lokacin da aka fara wannan bincike da yawa masu abin nan fashin bakin wannan masana akan amanan shari'a sun nuna cewa lallai gaskiya ga yanda ya gudanar da kanshi bayan an gano cewa na rike da wadannan takardun na da farko na nuna cewa baya da su sai daga baya kuma sai aka daina da su din amma kuma ba su bayar ba suka nuna cewa tunan ana ganin za a iya kama shi da laifi saboda in yana shugaban kasa na rike wadannan takardun amma in ba shi shugaban kasa to ba da mai rike wadannan takardun ko wannan laifi ne sosai doka ce ko da ba zama shi don dai ba shugaban kasa bai kamata su da wannan takardun ba kuraman gaskiya ana ganin ana hasashen cewa za a cimma irin wannan karshe da samu yanzu
to kamar ya za a kwatanta yanayin girman laifin aje irin waɗannan takardu da ke dauke da bayanan sirrin ƙasa
to ka san suna da wannan dokar na cewa takardu da ke irin waɗannan ba a in bai kamata ka rika su to dokar tana da tsanani sosai akwai hasali ma akwai waɗanda suka wasu sun hayyan suna gidan yari kusan shekara 20 akan rike takarda ɗaya ma so duk da yake ya taɓa zaman shugaban ƙasa amma dai wannan dokar tana hawakan shi so yanzu idan aka yanke mishi hukunci aka same shi da wannan laifi aka yanke mishi hukunci lalle za a yi mishi hukunci mai tsanani na tsawon shekaru saboda su kasan dokar su wanda take ba wasa suke da ita
kuma wannan lamari ko zai iya hana shi tsayawa takarar shugaban kasa da ya ayyana yana da sha'awar komawa
to kasan kuma dokar da take da wani abu kuma har yana ganin an taɓa cewa an ma taɓa zaɓen wani shugaban kasa yana a gidan yari so ko da an kama shi da wannan laifi zai hana mishi takara ba yana iya takara idan jam'iyyar shi tsaye da shi kuma yana yiwa ya ci ma zaɓen to idan haka ya faru masana shari'a sun nuna cewa ai yana iya fitowa daga gidan yarin tunda zaɓen da aka yi shugaban ƙasa ya fi ƙarfi bisa ga wannan abin da dokar da ya taka su yana ma iya yana shi bayan rantsar da shi ya fi mu kanshi wannan ko da an yanke mishi hukunci
dakta a ƙarshe wani abu da ke ba wasu mutane mamaki shine har wa yau shi tsohon shugaba Trump yana cewa wannan abu da ake ta bibiyarsa da shi wato batun shari'a kan waɗannan takardu duka bai ta da kullun siyasa ne kamar ya kuke kallon wannan al'amari
na tunan yana ji faɗa ne kai don yana son ya jawo ra'ayin masu goyon bayan shi don su ci gaba da abin nan kamar ya yi daidai da lokacin da aka yi bayan yin zaɓen nan ai 6 ga watan January da ya gayyato mutane su zo su yi tazuwa shi yana da irin wannan ra'ayi don ya sa waɗansu su yi shi ba shi ya yi ba
Dr. Nasir Damowa kenan wanda ya mana sharhi kan al'amuran siyasar Amurka. dan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 da rani da minti 19, 8 na safe da minti 19 a Najeriya, Niger kamar da Chadi, a Ghana kuma 7 da na safe da minti 19. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka, mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Harkar noma yana da matukar mahimmanci a rayuwar dan adam, domin shine tushen abinci wanda kowane dan adam yake bukata ya rayu. Sai dai sannan a hankali, yadda yawan al'ummar duniya yake karuwa ya sanya nauyi mai yawa akan wannan harkar mai matukar mahimmanci, wanda masana suke bayyana yadda noma yake bada gudunmawa wajen gurbata muhalli. To yaya wannan al'amarin yake? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Khalid Usman, malami a tsangayar ilimin kimiyyar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Wannan magana ce da yake a gaskiya akwai yanayi ana gurbata da shi, kuma yana kawo matsaloli da yawa, ba kawai harkar noma ba, har harkoki da yawa, musamman ma wajen dumama yanayin duniya gabaki daya, wanda yake a yanzu haka wannan ya zama babban kalubale a duniya gabaki daya. Hanyoyin da ake samun waɗannan gurbatar yanayi musamman ma shine akwai harkar noma. Ita harkar noma akwai abubuwa da dama da suke kawo su. Na farko dai akwai yanda muke amfani da waɗannan taki, musamman ma taki wanda ba na gargajiya ba, takin turawa da ake bukila in organic fertilizer. Yawanci mutanenmu da dama suka yi amfani da shi ba a kan ka'ida ba, domin manoman wasu ma ba wani horo suke samu ba na yadda za su yi amfani da shi. Sannan na biyu, su kansu ru da kuma dabbobi sukan, musamman ma wajen kashi da kuma wajen abatuwa da sauransu, haka dukkansu sukan fitar da wannan gas da aiki, yana ɗaya daga cikin babban gas ɗin da yake dumaman yanayi, abin da kira carbon gas, da duka wannan abu yana kawo dumaman yanayi. Misali, idan yanayi ya dumama, za ga cewar wasu wajaje za su samu ruwa da yawa, wasu wajaje kuma su samu karancin ruwa, oromo za ga sun kafe, wani waje kuma ka ga sun ba su kafe ba. Sannan kuma sai mu ƙara lura da cewar shi noman nan ya ƙara bunƙasa, saboda mu kai mutane da dama, musamman ma a Najeriya, da za a ci da shi. Domin za ka iya tunawa lokacin da Najeriya ta samu independent, duka yawan mutane ba su fi mutum miliyan 40 da kan kai ba, amma yanzu muna magana miliyan 200, kuma kowanne yana neman shi abinci. To kaga dan ya zamanto har ba a tsaya aka diba ta yanda za a aiki da waɗannan dabarun noma masu kyau, wanda suke zamanto sun hana dumama yanayi, ba za ga akwai dumama yanayi.
To ita kuma Sadiya Tijjani wata take karatun digirgir a Amurka a jihar New Jersey ta yi bayani a game da hadakar Najeriya da kamfanin Starlink.
Ita wannan kamfani ta Starlink ta tura tauraron dan adam guda daddaya har wurin 3,000 zuwa duniyar wata, amma kuma kusa da duniyar mu. To wannan kusa da ta yi din zuwa duniyar mu ya sa abin yana da karfi kaman kece ki yi ihu haka kina kiran wani, idan kina kusa da shi zai fuji maimakon a ce kina nesa da mutumin. To saboda waɗannan sauraron dan adam dubbai din suna kusa da mu, shi yasa ita internet din su take da karfi. Kuma banda haka su tauraron dan adam din nan a koda yaushe suna tafiya ne suna zaga duniyar mu. To saboda suna da yawa, to kowani minti akwai guda ɗaya da yake kusa da kai, haka duk ƙauyen da kake ko fiye da ɗaya da suke kusa da kai wanda suke baka internet. Kin ga su wanda da ake amfani da shi ko in ce wanda har yanzu ma ana amfani da shi, kin ga suna da nisa. Tauraron dan adam din su kaman nisan su da duniyar mu wurin kilomita 35,000 ne, amma ita kuma wannan Starlink din nisan ta da duniyar mu kilomita 550. To kin gani in aka hada kilomita 35,000 da 550, kin ga ai akwai bambanci. Shi yasa Starlink din zai yi amfani sosai masu aiki da yanar gizo, kuma zai yi amfani a kauye saboda in har ka siya na'uran su ka kafa a gidanka, to koda yaushe zaka rinka samun yanar gizo. Bambancin shi compared to wanda muke amfani da shi na da, wannan din yana iya sauke maka MB 150 zuwa 200 a cikin second ɗaya. Su kuma kin ga ƙanshin da muke amfani da su masu IVP MB din 17 haka zuwa 20 a cikin second. Ba alubalan shine
anan sa bangaren kuma Farfesa Adamu Idris Tanko, masani akan harkar ilimin kimiyyar ƙasa, yayi tsokaci a game da matsayar da aka cima a taron COP27.
Na farko dai shine a fahimci cewa matsayin nan babbancin nasara ne musamman ga mu kasashen Afirka ko duka kasashe masu tasowa, domin da dadewa ake ta wannan bayani cewa mu wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli da yake samar da matsaloli na loss and damages. Tunda an samar da wannan dadewa irin kasashe namu tuntuna muka fahimci cewa matsaloli sun riga sun kunno kai, kuma muna ganin su yau da gobe. Kamar yanzu da aka gani irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu da birane da kauyuka, an ga waɗannan a kusan duka yankuna na duniya duk lokacin da aka samu damuna. Kamar mu a nan kasashen Afirka an ga yadda ruwa ya ci garuruwa ya ci gonaki, in dai har an yarda da cewa dumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi ya kawo wannan, ai kaga an riga an karfinmu. Wannan kaga tunda aka ya hankalin duniya ta fara kallon wannan matsala, kuma aka samu matsaya cewa gaskiya matsala ce da sauyin yanayi ya kawo, da kaga an ci babban nasara. To amma matsalolin da ake hanga su ne.
Masauraro, duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwayi gagara misali ya yi mana a rarrai. To yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Kuma da Allah kafin karkarin shirin ga labaran duniya a takaice.
Ta takaice, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce rahotannin da ke cewa China da Cuba sun cimma yarjejeniyar sirri da za ta baiwa China damar gina na'urar satar bayanan sirri a tsibirin da ke da tazarar kilomita 160 daga Amurka ba daidai ba ne. Zan iya gaya muku bisa bayanan da muke samu, wannan ba gaskiya ba ne, ba mu da masaniya kan yadda China da Cuba ke bunƙasa kowace irin tashar leƙen asiri, in ji sakatariyar yaɗa labaran Pentagon Brigadier General Pat Reeder. A jiya Alhamis, Ukraine ta soma ƙaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana sa ran za ta yi domin ƙoƙarin sake ƙwato yankunan da ke sassan gabashi da kudancin ƙasar da Rasha ta ƙwace a makonnin farko na yaƙin da suke yi sama da shekara ɗaya da ta gabata. Gwamnatin Kyiv bata bayar da sanarwar yunkurin da take yi a fagen daga ba, amma dakarunta sun kai wani gagarumin hari da tankokin yaƙi da motocin sulke a yankin Zaporizhia da ke kudancin ƙasar. An tuhumi tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kan riƙe takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar White House, kamar yadda kafofin watsa labarai da dama na Amurka suka ruwaito a yammacin jiya Alhamis.
Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauƙaƙe nan a daidai wannan lokaci, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta, A duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin sai injiniyanmu Bob. Ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.